بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mana littafin Al-Azkar, wanda zamu tashi kan babi na 285 karkashin kitabi dake bayani akan masaloli ko al'amura daban-daban kamar yadda Imam Nawawi ya ambata. Babu ma yaqulu man du'iya ila hukmillahi ta'ala. Babin abinda ake so ya fada, wato wanda aka kiraye shi izuwa ga hukuncin Allah madaukakin sarki. Idan aka ce wa mutum zo ka saurari hukuncin Allah, zo ka saurari hukuncin Allah madaukakin sarki, zo ka ji zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to irin ladabin da ya wajaba ya aikata ya yi, girmama wannan kira da zai yi. Kada mutum ya yi kuskure ko ya gangancin fadar wani abu wanda babu ladabi ko girmamawa ko sanin kimar wannan umarni na Allah ko hukunci na Allah. Yambage liman kala lahu ghairu, ya kamata, wato ma'ana wajibi ne. Kalmar yambagi wani lokaci ta kan zo da ma'anar ya kamata ɗin, in ba a yi ba ma dai ba komai, sai dai a ce ba a kyauta ba, ba a yi yanda ake so ba. Amma wani lokaci kuma ta kan zo yambagi ɗin da cewa wajibi ne a yi kaza, kuma bai halatta a yi kaza ba. Yambagi kama wa ma yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, kaga wannan korewa ne kada'an, ba zai kamata ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Muhalun wa mustahilun, ba zai taɓa yiwuwa ba, ya ko a ce Allah ya riƙe da. Amma sai aka yi tabiri da wato yambagi ɗin, wa ma yambagi. Ala kulli halin, dai wajibi ne ga wanda waninsa ya ce masa baini wa bainaka kitabullah aw sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, raba gardama tsakaninmu da kai, mai hukumci tsakanina da kai shine littafin Allah, alqur'ani mai girma, ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Hadisi kenan. In aka samu muhawara, aka samu sabanin fahimta, wannan ya ja, wannan ma ya ja akan al'amarin addini da ibada ko akan al'amarin mu'amala, tunda a dukkansu komai Allah ta'ala yana da ta cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ta cewa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Amma fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, in kana cikin wanda ba su san hukunci akan wannan qadiyya ba, baka san me Allah yace ba, baka san me ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba, to ka tambayi waɗanda suka sani. Kuma idan sun baka labari, to ka miƙa wuya. Wannan shine ladabi da ya wajaba akan mumin. Aw aqwalu ulama'il muslimin, ko kuma zantukan malaman musulunci. Aw na misali, ko abin da ya kama da haka, ko abin da ya kama da haka. Ma'ana dai duk wanda aka kira shi zuwa ga addini, wani abu na addinin Allah, to wajibi ne ya sujuda ya sallama. Aw qala, ko kuma wani yace masa izhab ma'i ila hakimil muslimin, zo mu tafi tare da kai izuwa ga alƙalin musulmai, kamar a ce gari ne wanda yake garwaita, ana samu tun da can bari yanzu. Sai ya ce zo mu je wurin alƙalin da zai mana hukunci da abin da Allah ta'ala ya ce. Idan akwai mai hukunci da al'adun gargajiya na Turawa ko kuma nau'insu maguzawan na daban, duka dai ɗaya ne. Bature na Amurka da na Turai baya da bambanci da bamagujin China ko na Japan ko ma'ina ko a wasu lunguna na baƙaƙen fata ƙirin da suke a Afirka ko a wasu wurare, duka kafirci ɗaya ne. Da abin da ba na Allah ba, to ba na Allah ba ne, to ba na Allah ba ne. To sai wani ya ce ka zo mu je gurin alƙali wanda zai mana hukunci musulmi, wato ma'ana musulmi ne kuma zai hukunci da abin da musulunci ya ce. Ko musulmi ne in ba da shari'ar musulunci zai hukunci ba, to wannan bai cancanci fifitawa ba ko kuma cancantar a je gurinsa ba, don hukuncin shi ne, aikin shi ne, ba shi mai aikatawar ba. Awil mufti ko kuma wani mai fatawa, zo mu je gurin malamin fatawa wanda zai faɗa mana hukuncin Allah. Ni da kai duka mun jahilci hukuncin abinda muke ja'in ja a kansa innan, to zo mu je gurin malami ya bamu fatawa. Li faslil khusumati allati bainana, duk daga farkon magana har nan tsakanina da kai, ko zo mu tafi yawa gurin alƙali ko malami domin mu raba gardama saɓani da ke tsakaninmu. Wa ma ashbaha zalika, da lafazin da yayi kama da haka, kamar a ce don mu rarrabe tsakanin sunna da bid'a, ko ba haka ba, mu rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, mu rarrabe. To wajibinsa shi ne an ya ƙula ya ce sami'ina wa ata'na, mun ji ko mun yi biyayya, shi ne imani, mun ji ko mun yi biyayya. Aw sama'an wa ta'atan, ko kuma jin mu haƙiƙa ji ne, kuma biyayyar mu biyayya ce cikakkiya. Sami'ina wa ata'na, ko kuma sami'ina sama'an wa ata'na ta'atan. Yawwa, ana ƙaddarawa a wannan sama'an ɗin nan ai sami'ina sama'an, mun ji wannan magana cikakken ji kuwa. Wa ta'atan ai ata'na, yawwa li hadha al'amri ta'atan, mun yi biyayya cikakkiyar biyayya. Aw na'am wa karamata, ko kuma madalla, kuma tare da girmamawa da mutuntawa. Babu wata wato wani ƙi ko ƙiuya ko kuma ƙin yarda, wato aka ce na'am wa karama, wato an yarda haka ne kuma ya yi daidai kuma an gamsu. Aw shibhu zalika, ko kuma dai duk abin da ya kama da wannan ibara, duk abin da ke nuna cewa ya ni ƙauya, ya saduda, ya sallama, wannan shi ne abin da yake wajibi akan wanda aka faɗa masa wannan. Kuma malamai suka ce kamar na ambata a baya, da matsaloli na aƙida, matsaloli na ibada, da matsaloli na hukunce-hukuncen mu'amala, da abin da ya shafi halaye da laduba, komai tunda shi addinin baki ɗayansa a dunƙule, babu mai ta cewa babu wani wanda ke da ra'ayi, ba cewa aka yi da farilla da sunna mai ƙarfi wannan sai alƙur'ani da hadisi. Amma musahabbai da nafilfili su ma malamai za su iya ainihin kawo nasu ba, ai babu wannan, ko ba haka ba. Da wajibi da sunna mai ƙarfi, da sunna wacce ba ta da ƙarfi ita ce mustahabbi, da abin da yake ladabi ne cikin ladubba, hatta bayanin abin da yake ja'izi, duka wannan haƙƙi ne na Allah. manzansa da manzansa yawa Allah ya shar'anta ya dora manzansa ya isar shine kawai malamai nasu kawai shine kokarin fito da ma'anonin abinda Allah ta'ala ya fada da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada abinda Allah ya huwa ce ma kowa na rabo a basirarsa da basirarsa to shine kawai anan ne kuma ake samun daidai wani lokaci a samu kuskure tunda dai ba wahayi bane kuma shi yasa ba a kankane maganar wani in ba Allah da manzansa ba a ce ba makawa ita ce daidai sai in an tabbatar ta zama daidai din sakamakon dogararta yawa jinginarta da fadin Allah alqur'ani mai girma ko kuma abinda ya inganta daga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabarbarar da fahimtar mutane ta addini musamman daga baya ya wato fantsama sabani tsakanin mutane kuma sabani yayi nisa sosai aka rarrabuwa maimunin gaske shine barin wannan asali na wato masdarut talakki wato daga kafar da daga wace kafa za a karbi umarni ko hani daga wace kafa za a karbi shari'a menene mafita ta addini babu wata kafa babu wata ayin babu wani gurbi da za a yin dauko addini baki dayansa kamar da muka ce a dunkule sai daga Allah ta'ala ya ce annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce manganun malamai duka tun daga na farko har na karshe har karshen duniya muke nufi kowa maganarsa tana iya zama daidai ko ta zama kuskure yawa dangane da tawfiqin da Allah ya masa ya dace da fadin Allah da manzansa ko kuma yayi kuskure in ya saba wannan duk irin nagartarsa duk yawan sanin sa da tsoron Allah sa wannan haka yake to amma da aka bar wannan asalin aka mayar da manganun maluma aka fara da malaman shari'a fuqaha sabanin da fuqaha suka yi a usul ko kuma misali abinda ya shafi furu'a wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza kowa da abinda ya dogara da shi to amma an tantance sai a samu wannan ya dace da tabbataccen nassi ko na alqur'ani ko hadisi ko kuma in ma kiyasi ne kiyasi jali wanda ya gamsar wani kuma yayi kuskure to sai su dage cewa su fatan da sun riki malami wani a matsayin jagoran su madugun tafiyar su to fa babu wanda zai raba su da wannan to wannan sai ya jawo to kai da kake da yakinin abinda kake akan sa fadar Allah ne sahihiyar magana manzo Allah ne sunnar sa zai yi ka bar wannan domin samun zaman lafiya ko kuma hadin kai ka koma zuwa ga ra'ayin wanda ya saba wannan ko da bisa kuskure ne ko kuma wanda aka yi masa bayani yake ganewa kaga ba zai yi ba kage kenan dole a yi sabani to hakan sai yawa har daga baya kuma firqoki na wato yan bid'a daban-daban daga baya sufanci najabu da yazo sai aka mayar da wani lokaci ma maganganun jagororin da ake bi sune asali in wani nasi ya saba to sai a yi wa nasin sa ainihin wato tawili akwai wani malami da yake cewa wai shi ba hanafi ne a masabar hanafiya yake cewa wai duk abin da ya sabawa abinda malaman su na hanafiya suke akai na mas'aloli sai aka ga zahirin alqur'ani ya saba wannan ko zahirin hadisi ya saba wannan to imadi ya zama ko dai mansuki ne ko kuma ya zama dole a masa tawili to kaga ya ma yadda matsayar da malaman suka tsaya ita ce asali amma na soshin kuma na shari'a su ne far'i kaga ya juya abin ra'asan ala aqibin madadin a ce a abinda malaman su suka fada daidai ne in yayi daidai da abinda Allah ya faɗa ya daidai da abinda masallar sama ya faɗa ko ba haka ba amma da zaran an samu sabani to sai a baiwa malamin gaskiya wanda aka san mai tsoron Allah ne yayi kokarin sa na ijtihadi a matsayin sa na bawa ajizi yayi kuskure yayi daidai a wasu ranan amma anan yayi kuskure ba abin a ke shi bane balle a soke shi balle a la'ance shi amma dai bai da ainihin cancantar abe shi a bashi uzuri manzo Allah masallar sama ya ce ai idan mai ijtihadi wanda ya cancanta ijtihadi ijtihadi yayi ijtihadi yayi daidai to yana da lada biyu bincike da nazari da yayi ya wahalda tunaninsa ya gyara lokacinsa ba za mu ce ya bata lokacinsa ba wajen bincike da risko abinda ake bukata wani jihadi ne hidima ce ta ilimi da addini yana da ladan wannan sannan daidai din da ya dace ainihin samun daidai din kuma wannan yana da lada na musamman zai aiki da shi kuma waɗansu masu amfani kaga lada biyu wanda kuma yayi ba san sa yayi nazarinsa yayi kokarinsa sai kuskure to Allah zai bashi ladan kokarinsa tunda yana da niyya mai kyau kuma yayi abin da zai iya wala kallifu llahu nafsan illa wus'aha to yayi to amma kuskure wannan kuma dama abu ne ware dole zai iya faruwa tunda ya cancanta wannan ana maganar wanda ya cancanta yayi ijtihadi ba dan bani na iya ba ba dan shishigi da shigege ba wanda dama ya cancanta da yayi to kaga wannan sai a yafe masa kuskuren sa duk girman kuskuren ko da kuskuren ya kai a zubar da jinin mutum ko a halatta farjin da ya haramta ko a matsala ta dukiya nazarinsa ne ya kai shi ya ce halal ne alhali haram ne bisa hakika amma iyakar fahimtarsa sai a yafe masa girman wannan kuskure tunda ba zunubi ba amma ba idan wani daga baya ya zo wai saboda yana ganin girman wannan sai ya ki yarda da faɗakar da shi da fahimtar da shi da aka yi cewa wannan magana kuskure ne kuma ya gane amma dai saboda kankamewa bin wannan din sai ya gyarawa to shi ba zai samu uzurin da shi imamin ya samu ba to dai aka samu irin wa'annan a lokacin da sufaye kam suka zo suka yi tasu hidimar suka mayar da addinin kamar ma sufancin wani sabon addini ne ko ba haka ba jagororinsu shehunansu waliyansu abin in ka duba sai ka ga tamkar wata shari'a ce tamkar wani addini ne duk kusan alqur'ani da hadisin duka aka karar da nasoshin mafi yawansu a fagen tawili komai tawili tafsirai cikakku an yi su wanda galibin su tawili za ka yi ta gani to sai aka zo da abin da asalan manzo Allah sallama ya barranta da shi musulman farko sun barranta da shi haka aka yi ta yi duk waɗannan abubuwan su suka farraka al'umma saboda an bar asali a wani babban malami Siddiq Hassan Khan ya wani littafi Addinul Khalis juz'i hudu ne kamar waɗannan wato ya kai ya kawo musamman a mujalladinsa na farko wajen wato dandake hadarin da ke a cikin irin wannan mutum ya saba asalin nasri na shari'a magana ta gaskiya saboda bin ra'ayin ko dai wani imami ko wani shehi ko wani jagora ya bar gaskiya wanda wannan munin abin ya kai kuma ko a hankalce haka abin yake ta yaya zaka bar zancen Allah da shi kai alƙawarin bauta da faɗin la ilaha illallah ta yaya zaka bar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai alƙawarin masa biyayya da kace Muhammadur Rasulullah me ma'anar keɓe Allah da bauta da keɓe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da risala idan har lamarin ya zama haka to wannan dai shine al'amarin to shine malamin yake jaddada mana wannan cewa wajibi ne mutum ya ce mun ji mun yi biyayya mun yi da'a cikakkiyar da'a qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ai abin sani kadai abin sani wanda babu wani abu sai shi shine cewa maganar masu imani wato idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa liya hukuma bainahum aka kira su domin yayi hukunci a tsakanin su wato zuwa ga hukunci tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na shine su ce mun ji kuma mun yi biyayya. Mun ji mun yi biyayya. Wa ulaika humul muflihun, kuma wannan su ne masu rabauta. Kaga wannan wato yana tabbatar mana da cewa waɗanda ba haka suke ba to ba za su rabauta ba, ba su tsira ba. Rabauta shine samun nasara a duniya da kuma tsira a lahira. A duniya a samu nasara, domin idan za a yi hukunci da hukuncin Allah, ai za a yi wa kowa adalci, ko ba haka ba? Za a bayar duk mai haƙƙi haƙƙinsa. Inna la yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, inna la yamuru bil adli wal ihsan. Yawwa, da sauransu da sauransu da yawa. To duk inda za a yi hukuncin Allah da na manzansa, to za a ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa, za a tafi da mutane a bisa gaskiya. To kaga sai a samu nasarar rayuwa, a zauna lafiya, Allah kuma ya albarka ta musamman, sannan a samu yardar Allah a makoma lahira. Amma in an saba wannan, to kaga abin da ke faruwa ai, da aka bar wannan asalin, kaga ai yadda duniya ta gurɓace. Ko wani hadisi, ina kyautata hadisin yana zata yana cikin Musnad, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa wato farkon abin da za a yi watsi da shi a wannan al'umma shine wato hukunci da littafin Allah. Farkon igiya ta addini, igiya ta addini da za a kunce ta, to ita ce al-hukm, hukunci da littafin Allah. Yawwa, abu na ƙarshe kuma shine sallah. A tsinke wannan, a tsinke wannan, a raunana wannan, a raunana wannan. Amma dai sallah za ta zama ƙarshe, ita ce ƙarshe, wanda daga ita kuma shikenan addinin ya ƙare gaba ɗaya. Amma abin farko, abu na farko za a ɗauke shine hukunci da littafin Allah. Shine da wani yake yaban sallah, yake cewa wa awwalu fardin kana min fardi dinina wa akhiru ma yabqa izaddin yurfa'u. Ita sallah farko, ita ce farkon farilla bayan dai tauhidi a ayyuka dai, ita ce farkon abin da aka farlanta, kuma ita ce ƙarshen abin da zai wanzu an ɗauke addini. Yawwa, to shine Allah ka sa mu riko da addinin ka har zuwa ƙarshen al'amari rayuwar. Wannan nasoshi da yawa sun tabbatar da wannan. Faslun, fasali, yan bage liman khasamahu ghayruhu aw naza'ahu fi amrin fa qala lahu ittaqillaha ta'ala aw khafillaha ta'ala aw raqibillaha ta'ala aw ilam anna allaha ta'ala muttali'un alayk aw ilam anna ma taquluhu yuktabu alayka wa tuhasabu alayh. Ya kamata ga wanda muhawara ko jayayya ta hado shi da waninsa, ko kuma wani jayayya da shi kan wani al'amari, sai wancan ɗin ya ce masa, ka ji tsoron Allah bani, ji tsoron Allah madaukin sarki, ko kuma ka ji tsoron Allah, kiyayi Allah, ji tsoron Allah. Kamar ka ce taqilla, ka kiyayi Allah, khafillah, ji tsoron Allah, raqibillah, kula da haƙƙin Allah ta'ala, kiyayi haƙƙin Allah. Awi ilam, ko kuma ya ce masa sanifa, inna Allah ta'ala muttali'un alayk, cewa Allah yana tsinkaye a kan, yana ganinka. Awi ilam anna ma taquluhu yuktabu alayk, ko kuma ya ce masa ka sani fa, wannan abin da kake faɗa, in ka faɗi ƙarya, in ka yi cuta, to ana rubuta maka shi. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wa tuhasabu alayhi, kuma za a maka hisabi a kansa. Aw qala lahu, ko ya ce masa, qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki fa ya ce mana, mu bayinsa ya ba mu labari, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, ranar da kowane mai rai zai tarar da abin da ya aikata, wato kowane rai zai tarar da abin da ya aikata na alkhairi, muhdaran, abin halartowa. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, abin da ma kuma ta wato aikata na sharri, shi ma ɗin muhdaran iktifa'i ne. Yawwa, shi ma za a halarto da shi. tawaddu kuma za ran zai yi buri lau anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida, tsakanin shi mai aikin da ran da shi aikin a ce akwai rata ko tazara mai nisa, kamar a ce mafitar rana da mafadarta ko tamka sama da ƙasa, ta yanda ba za su haɗu da juna ba. To amma ya zai yi tun da shi ya aikata, shi ya zo ya jawo ya ƙaƙaba wa kansa, shi ne ya tsalle tsalle ya yantuma ko ya tsandima cikin abin, ya zai yi? Ai, mutum ba zai iya fidda kansa ba ran kiyama ta yin bai fita cikin a duniya ba, dole ne mutum zai tadda shi. Wata aya tana ce mana abin nan, saboda mamaki da mutum zai abin da ya gani zai ce ma li hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazimu rabbuka ahad. Kaga ita ce ma hadari wannan ko abokiyar hadin wannan. Mutum zai ce wannan wani irin littafi ne, baya barin karamin laifi ko babba, sai ya abin da tantance shi ya tabbatar da shi. Allah ya ce so sun tarar da abin da suka aikata gashi duk an kawo shi, kaga kenan mummuna da kikkiawan duka gashi. Ubangijinka ba zai zalunci bayinsa ba, ba zai zalunci kowa ba. Mutum ba zai aikata alkhairin da ya cancanta ya tadda shi ba. Alkhairi ne ya yi shi ga imani, ga abin da Allah ya umarni a yi ne, ba bid'a ba jahilci ba, kuma ya yi don Allah, kuma bai aikata wani abu zai ɓata aikin ba bayan ya yi shi sannan ya rasa shi ba, ko da misƙala zarratin, ko da kamar nauyin zarra ne. Faman ya'mal misqala dharratin khairan yara, man ya'mal misqala dharratin sharran yara. To kaga komai sa a tadda shi. To saboda haka sai ya tuna masa wannan, ko kuma ya ce au wataqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku kiyayi ku ji tsoron wata rana wacce za a maida ku cikinta wajen Allah. Ran nan duk dabaru, duk wani haɗin baki da wani zai yi da wani, duk goyon baya tsakanin wannan da wancan, da za a yi a yi rashin gaskiya, a mamuka, a rufe gaskiya, a danne wasu, a yi abin da aka ga dama, to za a koma ga Allah. Can an yi ce wai yuhazzirukumullahu nafsa, Allah ya nemi ku gargaɗi game da zatinsa ku kiyaye shi. To kaga sai tuna masa wannan, lokacin zai zo kamar wato yanzu, sai tuna masa wani abu zalu ko tuna masa abin da ya kama da wannan min al-ayati, daga ayi wanda akwai su bijik al-Qur'ani wa ma ashbaha zalika min al-alfaz, ko kuma dai abin da ya kama da wannan daga lafazozi, tunatarwa dai cewa ya ji tsoron Allah, ya kiyayi fushin Allah, ya kiyayi mummunan sakamako kan zalunci ko danniya da zai yi, sai aka tunatar da shi. Wanda babu shakka duk wanda zai tuna wani wannan, to shi ne masoyinsa kuma shi ne maciyaciyarsa, ko ba haka ba? Wanda dai zai ingiza ka ya ƙara ainihin danna ka gaba zuwa ga sabo ko kuma zalunci, to wannan ba masoyi ba ne, maƙiyi ne. Za a zo a la'anci juna rana alƙiyama, al-akhillau ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin, yawma izin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Abokai masu ƙawanci, masu amintaka, masu haɗuwa, su yi abin da suke so, ranar alkiyama za zama abokan gaba sai masu tsoron Allah. To kaga wanda dai ya tuna masa wannan, to wajibi ne an yi ta'addaba wa ya ƙola, ya yi ladabi ya ce sam'an wa da'atan, ai sami'tu sam'an ko ata'tu da'atan, na ji ji na haƙiƙa kuma na yi biyayya. A wasu al'ulaha taufiƙa da zalika, ko kuma ya ce ina roƙon Allah ya bani ikon in ji tsoron nasa in kiyaye shi. A wasu al'ulaha al-karima lutfahu, ko kuma ina roƙon Allah mai karamci mai baiwa ya tausasa, ina roƙonsa tausasawarsa, ma'ana ya bani taimako yadda zan iya yin haka. Summa yataladdafu fi mukhadabati man qala lahu zalika, sannan ya tausasa ya bi sannu. At-taladduf shi ne bin abu sannu, babu garaje, babu wata rajaniya. Wal yataladdaf wa la yushiranna bikum ahada, taladduf shi ne bin abu sannu, ya bi sannu wajen magana da wanda ya faɗa masa hakan, saboda ya faɗa masa gaskiya, kuma na ita ce gaskiyar da babu kamata ba ma abin da ya fita ba ita ce gaskiya mutun ya kiyaye ko da shedan ya kwarzani zuciyarsa cewa ai kamar an wulakanta shi ko kuma ana so a ce masa shi bai da tsoron Allah ne kasan haka shedan zai ce to shi yanzu wannan yana kasa da kai a shekaru bai kai ka sani ba bai kai ka dukiya ba bai kai ka matsayi ba wannan ba zai zama wato yana so ya gwada maka kai baka da tsoron Allah shine mai tsoron Allah kai baka san lahira ba shi ya santa kai kaza to sai shedan ya samu damar ingiza mutum zuwa ga wani abu mafi muni wata kasasabar kuma wacce ta fita farkon to wannan abu ne mai hadari Allah ka kiyaye mu wali hazar kullal hazari ya kiyaye dukan kiyayewa min tasahulihi inda zalika fi ibaratihi kada yayi sako-sako yayin da irin wannan magana ta taso a cikin bayani da zai yi ibara shine bayani ko jawabi da zai yi an fada masa wannan da wuya ya iya yin shiru yawa kuma ya kamata ya ce wani abu wato ya fadi abin da zai fada na nuna ya miƙa wuya ya saluda kuma ya san kimar zancen da aka gaya masa kamar wancan bayani na baya kada yayi sako-sako ya dauka cewa zai iya fadar abin da ya ga dama la'alla dan ya tunzura wancan ko dan shi ya kare martabarsa kamar da shedan zai raya masa in kai shiru yanzu wannan yaran ko wannan mutumin ya gaya maka wannan ya tafi kawai shikenan wato ka ma yadda kenan ya fi ka tsoron Allah ko ya fi ka sanin addini shi zai nuna maka to tun ma kan a haife shi ko tun ya san ya fahimci addini ko kaza 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 kai kana addinin kuma ka shikenan sai shedan yes zai yana masa cewa yana da hujjar yana da damar ya maida martani addini kan ai ba za a nuna masa shi ba misali yace fa inna kaseeran minan nas yace domin da yawa cikin mutane ya takallama na inda zalika bima la yaliku suna furtawa yayin da irin wannan magana ta taso suna furuci da abin da bai dace ba abin da bai cancanta ba wa rubbama takallama ba'duhum bima yakunu kufran wani lokaci ma sashen su yana yin magana yana furta abin da zai iya zama kafirci inda ma zuciyar tasa sarace babu komai na tauhidi ma'ana ba ilimi ba aqida ba addinin sai dan abin da ba a rasa ba addinin kawai in naradud haka kawai yake bin yuya la'alla ma bai da komai sai jahilci da bid'o'i kuma wani katan fasiki ne da sauransu to kaga shedan zai samu logarsa nan da nan nan da nan sai ce masa haba wannan ya zuwa ne zai gaya maka haka sai faɗi magana ya ce ba zai kiyaye Allah ba ko kuma ya faɗi wani abu irin wannan ko kuma ba zai kiyaye lahira kai baka san akwai lahira ba kai kaza ba za a kiyaye lahira ba za a yi kaza din ba to kaga irin wannan sai jefa mutum shi a irin wannan ne manzo Allah sa muke cewa mutum zai faɗi magana innar rajula la takallama bil kalima ma yatabayyana minha yahwi biha fi nar jahannama abadu mimma bayna al mashriqi wal maghrib aw ta riwaya mimma bayna samai wal ard mutum zai faɗi magana bai tsaya ya tantance ya natsu ba ya faɗi maganar munin ta sai ya sa ya gangara cikin wuta nisan da ya kai kaman mafitar rana da mafadarta ko kuma daga sama ta farko zuwa ƙasa saboda munin ta a wata riwaya zai fada cikin wuta 70 kharifan aw 40 kharifan shekara 70 kaga kurewar jahannama kenan ko kuma 40 kharifan shekara 40 fiye da tsakiyar zurfinta Allah ka kiyaye magana daya to Allah ka kare mana imani wakazalika yanbagi idza qala lahu sahibu kuma kamar haka dai ya kamata idan abokinsa abokin maganarsa ya fada masa haza allazi fa'altahu khilafu hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw nahu zalika wannan abin da ka aikata ya saba wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuskure ko abin da ya kama da haka wannan ba daidai bane ko ce masa wannan bid'a ne to ya girmama Allah ya kula kada yace la altazima hadisa, yace ni bazan matsawa kaina komai sai hadisi, shine mana iltizami. Mana kenan sai inda naga dama zan dauki hadisin. Mana iltizami shine ka rungumi abu ka kama shi ka kankame, baza a bambare baza ka rabu da shi ba, shine iltizami. To ni bazan lazamci hadisin ba. A wani abun maganganun shehunai ko maganganun imamai ko maganganun wasu su shi zambe ya faɗi haka, awala amal bil hadisi, ko ya ce ni bazan yake da hadisi ba, ko kuma ina ruwana da hadisi. Ma abinda malaman mu suka gaya mana, ko shehunan kuma hadisin ai kawai abin nan zarin ruga kuke yi, fahimtarsa kuke yi, kan haka wasu suke cewa. Wai ai kurin in kana son zama lafiya, kawai ka bi abinda malamai suka faɗa, abinda suka tantance suka dandake, shi ne madarar addini. Amma ka ce za ka yi aiki da Alƙur'ani, za ka yi aiki da hadisi a yanzunka, to shirme kawai za ka yi, sai ka ɗauki hadisin ba tare da ainihin ka san ma'anarsa ba, ka je ka ɓata. To magana ce wannan tana da wani abu da zai kama da haka, amma ba hakan ba ne. Ba kowa ne za a ce ya ɗauki Ƙur'ani da hadisi, ko ba haka ake nufi ba, kowa ya zama shahidin kansa, ba haka ake nufi ba ko? Yawwa, ba haka ake nufi ba. A ce kawai kowa kamar ni da ire-irena da makamantan gama garin mutane, a ce kawai ka duba Alƙur'ani, ka duba kai tsaye hadisi kai tsaye, ba ka koma wurin malamai ba, ba za ka gane wasu abubuwan ba. Amma wannan ko ba yana nufin shi kenan ba kai ba karanta hadisi ko kuma hujja da hadisi, a a yau yawa har kuma abada insha Allah. In kai ɗalibin ilimi ne kuma kai mai riko da addini da kyau, kana da fage mai faɗi mai yawa, kuma za ka yi sukuwar ko wajen riko da hadisi, kafa hujja akan matsaloli da yawa, domin ai hatta da tufan na furu'a din waɗanda suke muhimmai sai yayi da yawa, za ka ga ana istishhadi da dalilan, ko ba haka ba? Allah ya ce, annabi ya ce. Kuma ko da ma muktasarat da aka takaita abubuwa an koma sharhunansu, za ka ga an ce to malam ya ce kaza saboda hadisi ya ce kaza, malam ya ce kaza saboda Alƙur'ani ya ce kaza. To kaga duka dai ana nan. To kaga mutum da ya san wannan ya san asali dai fiko ma yana komawa hadisi. Yawwa, amma a ce ai ba ruwan mu da hadisi, yanzu mu malamai sun gama mana koma, wannan ɓata ne. San'ani wanda ya sabulu salam ya wani littafi mai ƙayatarwa da ya sa wa suna irshadun nuqad ila taysiril ijtihad, Malam Hassan a rubuta shi irshadun nuqad ila taysiril ijtihad, littafi ne wato juz'i guda, wanda ya bayyana cewa irin yanda wasu suka tsananta cewa ijtihadi wani abu ne wanda yake mai kaman mustahili a wannan zamani, ba haka bane. Amma kuma ba ana nufin kowa ya zama mustahili ba. Kamar manyan malamai irin Shehu Islam Ibn Taymiyyah, irin su Ibn Hajar, irin su Nawawi, irin su Ibn al-Arabi da makamantansu, manya har su Ibn Khuzaima da suka gabace wa'annan, kai har su Imam al-Baihaqi ba su yi watsi da mazhaba kwata-kwata ba. Dukansu wa'annan da na ambata wasu Hanabila ne, wasu kuma Malikiya ne, har Ibn Abdul Bar kaga imami ne, amma ya isa wasu sun isa zama mujtahidai manya, amma kuma suna hadawa da mazhaba ɗin. Ka duba Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma a majmu'ul fatawa al-tifasa duka da yake bayani akan matsalolin addini musamman bangaren fiqhu, zaka ga yana yawan ambatan maganganun Imam Ahmad da sauran fuqaha. To amma a wasu masail din kuma sai ya ci gashin kansa wajen fifita ko kuma zabar wasu fatawoyin, musamman abinda magabatan ba su da wata matsaya, har ma yana da al-ikhtiyaratul fiqhiyya ko al-ilmiyya duka da tafansa na ijtihadin sa na musamman. Amma dai bai bar mazhaba ba. Ka gani Ibn Hajar ka duba ba Shafi'i ne, Suyuti ba Shafi'i ne, ka gani Ibn Taymiyyah ba Hanbali ne, su Zahabi su Ibn Rajab ne da Hanbalawa ne misali. Ka gani Ibn Kekil Aid ka duba babban mujtahidi ne, ana cewa mujtahidi ne mujaddidi na addini a karni na 6 zuwa na 7, amma girma matsayinsa bai sa ya wadatu a barin mazhaba ba. Ba Maliki ne, a da can yana riko da mazhabar Shafi'iyya, daga baya ya barta ya dawo Malikiya. Wasu sun yi irin haka, To al-maqsudi wato tare da cewa akwai sanin hadisi sanin dalilan amma lokaci furu'ar ko kuma fiqhun yana taimakawa don haka idan mutum ya ce gaba ɗaya ba ruwansa da fiqhun zai iya samun matsala wajen gane wasu abubuwan da yawa kamar yadda kuma idan mutum ya ce shi ba abin nan ba ruwansa da hadisin shi fiqhu kawai zai rike to wannan kuma nan ne shirme da ɗimuwa za ta kasance saboda haka kowanne abu ana zuwa masa ta ainihin hanyarsa ko ƙofarsa kamar yadda malami suke bayani to shi ne wani zai ce yace auqala idza qala lahu yambagi ila idza qala lahu sahibu hadha allazi fa'altahu na kuma baya yawa hadha allazi fa'altahu khilafa hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kai ya saba hadisin manzo Allah auna yau zalika abin da ya kama da haka Allah ya kula kada yace la altazimul hadis ni bazan matsawa kaina da hadisi ko yaushe ba awla amali bil hadisi ko ko bazan aiki da hadisi ba auna yau zalika ko abin da ya kama da haka min al ibaratil mustafsha'a daga wato bayanai ibarori waɗanda suke da munin gaske yawa wannan kam idan aka ce to ina ga mutanen da gaba ɗaya ma kuma suke cewa su ba ma ruwansu da ma hadisi wanda ba ruwansu da hadisi a ce maka haddasana fulanin an fulanin an fulanin a ce maka wai manzo Allah ya sa ya faɗa suna ina manzo Allah ya faɗa ƙarya ake yi ƙarti ne kawai suke zama su karkace kawai su faɗi abin da suka ga dama su ba ruwansu kenan kowa a cikinsu da ya samu damar zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji bayanan yawa baka da baka ko daga bakin manzo Allah zuwa kunninsa to zai yarda amma a ce wasu sahabbai sai sun shiga tsakani tabi'ai tabi'an tabi'ai har azo kan malaman hadisi wannan ƙarya ne wayannan kan ba musulunci suke yi ba wani abu daban suke yi saboda ai Qur'ani shi kansa Al-Qur'ani ai ba za su yi aiki da shi ba a haka ba wanda zai yi aiki da Al-Qur'ani ba tare da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko fassarar wanda suka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fassarar malaman da addinin ya zama wato ainihin abin fahimta cikakkiyar fahimta a gurin su ba to su haka za ji Qur'ani ma suna fassara shi yadda suka ga dama ne to Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mana addinin yace wa in kana alhadisu mataruka zahiri da taksisin aw ta'wilin ana wa zalika koda hadisin da ake masa magana koda hadisin da ake magana a kansa mataruka zahiri ba a aike da zahirin sa don me yaje taksisin saboda an kebe ma'anarsa da wani nassi ai an san akwai taksisul am ko taqayyudul mutlaq yawa wannan a usul akwai shi kuma da wannan aka daidaita al'amuran kuma shi yasa ma mutum ba zai iya fahimtar alqur'ani ko hadisi ba tare da jagorancin malamai da suka fahimci ilimin ba yasa ake samun babban kuskure ga waɗanda suke kokarin fahimtar da kansu shari'a ba tare da malamai da suke dora su akan hanya ba aw tawili ko kuma wani tawili yawa tawili kashi biyu ne akwai tawilin da yake haramun ne ko bid'a ne kuma mun bata addini ne shine a bata fassarar ko a karkatar da ma'anar wani nassi ba tare da dalili da yasa haka ba kamar yanda yan bid'a bangaren aqida suka juya ko suka karkatar da nassoshin hadisi dake nuna Allah yana sama Allah ya daidaita bisa al'arshi da wasu sufofi na zatin Allah da wasu sufofi na ayyukan Allah ta'ala suka juya ma'anar su zuwa ga sabanin abin da zahirin ke nunawa wanda kuma gaskiya ita ce a tabbatar da cewa wayannan nassoshin da sifofin haka suke illa dai kawai a yadda cewa ba irin na talikai bane yanda zatin Allah yake ya bambanta da zatoti duka to haka sifofin sa duka sun saba ko su sai dai hadin suna kawai Ibn Abi al-Izzil Hanafi rahimahullah sharhin Tahawiyya yayi bayani mai gamsarwa akan wannan haka malaman aqida da yau akwai inda muka karanta wannan littafi mun wannan bayanai sosai alhamdulillah wanda duk kuma ya saba wannan to sai dai kaga yana fagamniya kawai ya rasa inda zai kama to kaga tawili ne da bai da wani dalili. Nu'aym ibn Hammad cikin malaman Bukhari yace abinda zakai a nasoshi duka da suka shafi sifofin Allah to ka tabbatar da su yanda suke a Al-Qur'ani da yanda suke a hadisi to sai kuma kai musu linzami da laysa kamislihi shay'un huwa sami'ul basir duk Allah ne ya faɗa manzo Allah ne ya faɗa ko ba haka ba yawa to sai kuma ka ce ainihin laysa kamislihi shay'un kaga shikenan ka zauna lafiya in ba haka ba in ka ce zakai sharhi ma zakai balambitu ne saboda tunda baka san zatin Allah ba ta zaka san sifofinsa da ayyukansa ai ba zai yiwu ba ka tsaya kawai iyakar inda ya tsaya da kai wallahi hudu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba abin da mutane zasu iya sani sai abin da Allah ya so ya sanar da su to saboda haka ka tsaya a iyakar bakin nan ka ce laysa kamislihi shay'un kuma inda Allah yana son a yawanta bayani ko bincike ko azurfafa to da yayi umarni da haka to amma Allah ta'ala da manzansa babu zurfafa akan wannan ka san abin kawai da zahiri daga baki-baki shikenan abin da ake so ka matsa da sani yaya zaka bauta wa Allah ya imaninka tawakkalinka yaqininka sufufi na baɗini da na zahiri su yi kyau kai ibada ka kiyaye shari'a ka mutu ka samu rahama ka tsira amma in ka shiga ma wannan ka shiga wannan fagen kana so ka kalailace ka tantance to shaitan zai bar da kai ni Allah ka shiryar da mu to amma tawilin da za a ce ja'izi ne wanda ba barna ba shine kaman a ga a zahiri wani nasi ya ci karo da wani nasi za ka ga misali waɗansu hadisai suna nuna cewa wani aikin da bai kai kafirci ba zai dawamar da mai shi a wuta ko ya haramta masa wato shiga aljanna la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin kaza irin wa'annan misali nasin alquran dake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha to khalidan fiha wanda kuma abinda nasoshi kad'iyai na yanke babu ta baba alqur'ani da hadisi da ijma'i duka shine kafirci shine kadai abinda ke dawamar da mashi a wuta har abada to kaga anan kamar hadisin dake cewa wanda ya karkansa da wani abu za a dinga azabtar da shi da wannan abin a wutar jahannama in guba ce ya sha in tsire kansa ya in huda cikinsa ya koma me yayi zai zama a wuta har abadin abada a haka kaga dawamarwa kenan to amma kuma kaba'ira ce min akbaril kaba'iri amma bai kai kafirci ba to suka ce duka wannan taglizi ne kausasawa ne tsoratarwa ne kuma da bayani ce akwai yiwuwar ayi a sha azaba mai tsanani mai tsawo yanzu misali mutum ya shekara dubu a wuta wutar jahannama ai ji zai kamar ya dawo Allah ka kiyaye mu ta da cewa in dai babu kafircin babu shirka za a shiga aljanna ko ba haka ba hadisin Abu Dharr man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda duk ya mutu baya wa Allah shirka zai shiga aljanna in ya samu gagarumar afuwa tun daga farko ma ko kuma a'a daga ƙarshe bayan ya gauraya da abin da ya gauraya da shi Allah kiyaye mu to kaga wannan aka ce wa'ancan nasoshin zahirin su gairu murad saboda wa'annan kaga nau'i ne ta'wili ko takfisi to wannan in ba ko da wato shine kawai zai halatta to ko da irin wannan hadisan ne ko nasoshin kada ce a'a kada ce wannan ayar ai ni ba na aiki da ita a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da aya ce mansuha misali ko kuma a ce muawwala ko hadisi sai tani ba na aiki da wannan hadisi ai ko kace ko ya ce hatta malamai a ce wani sahabi ya faɗi wani abu amma ba a kansa ake yi ce ne ba na tare da sayyidina Umar akan wannan ba sa da Abubakar ba na tare da wannan amma muna abu ko Imam Malik ya ce ni ba na tare da Imam Malik ya tafiya sa shi kadai a wannan ni ba na tare da shi wani muna ladabi ne muna abu ne ballantana aya ko hadisi zalika man yu'azzim sha'air al-lahi fa innaha min taqwal qulub idan mutum ya girmama dukkan wani abu na addinin Allah to abu ne wanda yake akwai tsoron Allah a ciki malami cewa sai kamar da Ibn al-Hajj yake faɗa a madkhal duk abin da yake da addini na addini ne to karka sifanta shi da kankanta kace dan Allah nan ko dan Allah nan karka ce Allah da ake rubuta al-Qur'ani a koya karkace dan allon nan ko dan littafin nan balle astaghfirullah kace dan qur'ani ne saboda ana yin sa dan karami shi yasa ma suka karanta buga alqur'ani dan karami irin wannan duk malamai sun yi bayani saboda wani mai jafa'in zai ce kai mi komai dan qur'anin nan kaga akwai munan ladabi dade shi yana nufin wai kofin ne yadda aka yi shi dan karami ko kuma akwai dan masallacin nan duk ba a so duk da mutum ba wai wulakanta masallaci yake nufi ba wai yana son ya sifanta kankanta sa amma ai tunda masallaci masallaci ne bai kamata a yi ta'abiri da abin da zai kaskantar da shi ko ya sa a rena shi ba to me yake tsammani nassi na alqur'ani ko hadisi to duk wannan mutum ya zama girmamawa bal yaqulu inda zalika a abin da ake so ya faɗa a daidai wannan lokaci ko yanayin da aka kiraye shi ko aka tunatar da shi هذا الحديث مخصوص اي wannan hadisi naji amma hadisin an kebe ma'anarsa ma'anarsa ba zahiri take ba amma mutawallin ko kuma tana da tawili hadisin yana da tawili amma tarukuz zahiri bil ijma'i ko kuma ba a yake da zahirin sa saboda ijma'i ya gudana wannan fagini na malam usul ya wanda kace ana sharhuna hadisi za a kawo irin wannan to koda akwai uzuri da zai sa ba za a yi aiki da wannan nassin ba to amma dai saboda ladabin kamar da aka faɗa saboda girmama shari'a da mai shari'ar to sai ya faɗi lafazi mai kyau mai ma'ana wanda ke san nuna girmama abinda mai shari'a ya faɗa har shi mai faɗar ma bai kamata a nuna masa kaskanci ba saboda ya faɗi gaskiya ba shi bazalka da mai kama da haka ina ganin lokacin ya abin nan ko sai mu takaita mun shiga wani ladar ta dam shi shedan yana fakon dan adam har kullun ya zai ya tabar da mutum ya hana shi anan samun tsira da rabauta mafi saukin hanya kuma shine irin waɗannan abubuwa zamewa ta kalma ta fi sauki fiye da komai akan zamewa ta ainihin ayyuka fatan mu dai Allah ta'ala ya tsare mana imanin shi yasa hadisi yazo lamani a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu astaghfiruka min dhanbi alladhi la a'lamu lokacin mutum zai fada cikin wani abin bai sani ba amma dai afuwar Allah tana da girma kuma mutum yayi bakin kokarin sa yayi bakin kokarin sa bi iznihi ta'ala Allah ya alƙawarin kare bayan sa mu'mini illa ibadakan minhum al-mukhlasin da yayi alwashi zai batar da mutane Allah ce sai ba shi da kansa yake cewa bayan ka waɗanda aka kebe su to waɗannan ba za su halaka ba to Allah ka samu a cikin kebanta tun baye sai ai karan sallah insha Allah